الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتين بير أولا متى وتم الفرما متى رمضان شكر الهجرة ألف دليه لدى ربعين دبقي واندك ميدات دعشرين دا da biyu ko da uku 22 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiya. A ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a, Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wa sallam, masallacin da yake nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Muna karatu a cikin suratul mu'minun. A cikin wannan sura mun yi karatu jiya zuwa ayata nawa a rama walladina hum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Aya ta 7. Daga cikin sifofin mu'minai da Allah madaukakin sarki yake lissafa mana, mun tsaya akan sifofin su ta kiyaye farjojin su, in ba ga matayen su ko abokan auren su ba, ko kuma ababen matayen da hannayensu na dama suka mallaka na kuyangi. Allah ta'ala ya ce duk wanda ya bidi biyan bukata ta koma bayan haka, to yana cikin ƴan ta'adda masu ƙetare iyaka. Yau za mu tashi aya ta 8, fadin Allah madaukakin sarki, wallazina hum li amanati mu'ahdi ra'u. Na'am.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هم السوني وأندى راعون أي مراعون قائمون بحفظ الأمانات والعهود. سوني وأندى سكي كياي أمانون سو بكم القور سو. Sune masu kiyaye amanoni da alƙawura. Amana ajiya ce, ko ta dukiya ko ta zance. Saboda yarda da kwanciyar hankali da nutsuwa da aka samu tattare da kai, sai aka ɗauka aka danƙa maka. Sawa'un kaya ne, dukiya ko kulawa aka baka da dukiya ko da gida ko da gona ko da wani abin da ake so a kula da shi, ko shugabanci aka baka, ko kuma zance aka gaya maka saboda an yarda da kai ka ajiye shi. Wannan duk layin amana ne. Shi yasa idan wanda aka ba shi shugabanci, cikin wannan shugabancin akwai dukiya, sai ya riƙa wawura daga dukiyar, yana sulalewa, yana tacewa, yana bukatunsa na ƙashin kansa.
ba a ce masa farao, kuma idan an tashi masa hukunci ba a masa hukuncin shi farao ne, sai dai a ce masa mace amana. Idan za a masa hukunci, a masa hukuncin zambatacin aminci, amma ba na sata ba. Saboda mai saboda ai farao ba a yarda da shi an bashi ba, shi ne farao wanda ba a yarda da shi an bashi ba, amma ya farke ko ya huda ko ya balla, a sace ya sace jiki, ya sace gani, ya sace motsi, ya ɗauka, wannan shi ne farao. Amma wanda aka ce da shi ungo, aka ɗauka aka bashi, to ba rubu dinari ya sata ba, ko dinari malala ya sata, to ba za a yi masa hukuncin farao ba, sai dai a masa hukuncin mace amana. Don haka yarda da aminci takan sa a keɓanci mutum da wani al'amari wanda ake ce masa amana. Shi kuma alƙawari yarjejeniya ce, yarjejeniya ce aka ƙulla tsakanin masu yarjejeniya guda biyu, ko mutum biyu, ko ɓangarori biyu, kowanne akwai wani haƙƙi da yake bin ɗan uwansa bashi sanadin wannan yarjejeniya. Ina so ka sayo min kaza, akan ni kuma zan biya ka kaza. Ka ƙera min kaza, akan ni kuma zan biya ka kaza. Ka biya ni kaza, akan ni kuma zan gina maka kaza. Muka ƙulla yarjejeniya a tsakaninmu, ni ina da haƙƙin zan baka kaza, abinda na baka haƙƙina ne a kanka, kai kana da haƙƙin zan yi maka kaza, ko abinda za ka min shi ne haƙƙina da ke kanka. Mun ƙulla yarjejeniya, don haka mun gina a kan wani farashi ko a kan wani tsari da kowa akwai haƙƙin a kansa, domin kowa ya samu tasa biyan bukata. Wannan shi ake cewa alƙawari, ya sha bamban da amana. Kisa a nan Allah ta'ala ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, aka ambaci amanoni daban, aka ambaci alƙawari daban. To da amanoni yarda ne da aminci, yasa aka ɗauka aka baka ajiye wannan. Alƙawari kuma yarjejeniya ce, yarjejeniya ka iya yi ma da wanda baka yarda da shi ba, ka iya yi da wanda yau ka fara ganinsa aka kama shi aka ce wannan ƙwararren magini ne, yau ka fara ganinsa ce to a nawa za ka gina min kaza, in biya ka kaza, ku gama ciniki ku dabdale nan take, baka san shi ba. Yarjejeniya ce ta haɗa ku, ko haka kawai kana so a kai maka kaya wani wuri, a haɗa ka da wani direba, yanzu na aka haɗa ka da shi, dala mai gida kayan nan za ka kai mun wuri kaza, a nawa za ka kai mun, ka biya kaza, babu ragi, eh na rage ma kaza, a'a babu ragi, to shi kenan zuwa yaushe, shi kenan ya ɗauka ya baka kaya, ya biya ka haƙƙinka, ko ya ce in ka sauke da biya ka haƙƙinka. Kaga wannan yarjejeniya ce, baka san shi ba, yana da haƙƙi a kanka na biyansa da za ka yi, kana da haƙƙi a kansa na aikin da zai maka, yarjejeniya ce. To kana yinta da wanda ka sani da wanda baka sani ba, da wanda ka aminta da wanda baka aminta ba. Amma ita amana cikas sani ne take sa a danka ta. To sai bayan ka auna wanda za ka ba amana, kafin ka danka amanar a hannunsa, sai bayan ka auna shi, ka ɗora shi a sikeli. To da amanoni da alƙawura, kaga a ɓangaren amana kana musulmi, idan aka sa amana a hannunka to ka iddata, in zuwa lokaci kaza ne ka kaita lokaci kaza, in zuwa a zo a karba ne ka kaita har a zo a karba kana musulmi akai alƙawari da kai yarjejeniya hakki ya hau kanka akan zaka sauke to ka sauke ka duba girman wannan zancen da aka yi aka kulla da kai ka sauke wanda aka ce ra'un ay hafizun qa'imun daga cikin siffofin mummunai ba sa wasa da amana ba sa wasa da alƙawari ra'un suna la'akari da alƙawari idan sun yi suna la'akari da amana idan sun karba suna ba amana da alƙawari muhimmanci malaman tafsiri karkashin wannan ayar sun yi magana akan amana iri biyu alƙawari ma iri biyu akwai amanar Allah akwai amanar bayin Allah akwai alƙawarin Allah akwai alƙawarin bayin Allah a cikin haka muke tafiya to dukkan waɗannan dangin amana guda biyu da alƙawari guda biyu mumini baya wasa da su wace amana ce amanar Allah amana shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ku ƴaƴan Adam ya zaɓe ku ya danƙa muku amana ta shari'arsa har yake ba mu labari a cikin alƙur'ani cewa wannan amanar gabanin ya biyo ta kanku sai da ya bi ta kan sammai da ƙasai suka ba da uzuri ya bi ta kan duwatsu suka ba da uzuri sannan aka zo ta kan ɗan adam Allah ta'ala ya ce sai ɗan adam ya runguma inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ce mun bujiro da amana wannan amanar ita ce shari'a yina yi bari na bari waɗannan sallolin da azumin nan da zakka sadaka umra hajji zumunci da duk wani abin da ka sani wanda aka yi umarni da shi a shari'a da kiyaye duk abin da aka hana yana cikin ma'anar amana Allah madaukakin sarki yace mun bujiro da wannan mun tallatawa sama da ƙasa mun tallatawa duwatsu ko za su karba duwatsu ko ku ne za ku rika yin sallah kuna azumi sama da ƙasa ko ku za mu dora wa nauyin sallah da azumi sai suka ba da uzuri suka ji tsoron wannan amanar kar su kasa saukewa yadda ya kamata sai Allah ya karbi uzurinsu sai aka tallata wa ɗan adam sai ya ce a bani za mu gwada Allah ya ce wa hamala hal insan mutum sai ya ɗauka wannan amanar Allah kenan to sannan kuma akwai amana ta bayin Allah ita ce wacce na fara misali da irinta ajiyar kuɗi jira na kaya ajiyar kaya bada kula da wata dukiya ko motar jigila ko shago ko bada kula da wani kamfani ko wani ofishi idan har aka yadda da kai aka danka maka wannan an baka amana kai ko a baka kula da iyalai zan yi tafiya zan yi wata bana nan ga iyalaina shige da ficensu da al'amuran da suka shafi gidana na bar maka amana ko kuma a ajiye magana a wajenka, a ajiye wata magana a wajenka ta sirru wata ba a so ta fita, aka zabe ka saboda muhimmancinka, aka nemi shawararka, ko kuma aka nemi fahimtarka, ko kuma aka gaya maka dan rai ya sanyi, amma ka san magana ce mai hatsari, bai kamata a ce ta fita ba, amana ce. Waɗannan kuma su ne amanonin tsakaninmu na zamantakewa, za su rika gittawa lokaci bayan lokaci. To gaba ɗaya da amanar Allah da amanonin abokan rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu allaha wa rasulahu la takhunu allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ku masu imani, kar ku ci amanar Allah, haka kar ku ci amanar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum ay wa la takhunu amanatikum, kar kuma ku ci amanar dake a tsakaninku kuma. Wa antum ta'lamuna alhalukuna sani, sai Allah ya hana cin amana, ko amanar Allah ko amanar bayin Allah. Sannan a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da idda amana yadda take, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah yana umartan ku da ku idda amanoni zuwa ga masu so. In amanar Allah ne, ka kai ta har gaci. Amanar Allah kuwa mutum baya idda ta sai ya mutu, amanar Allah ba a idda ta har sai an mutu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kai tabbata ubangijinka har sai mutuwa ta rufe ka. Da haka idda amanar Allah zuwa ga mai ita sai bayan mutuwa. Sannan amanoni zuwa ga masu su idan abokan rayuwa ne, to kowace amana zuwa lokacinta, zuwa lokacin da mai ita zai bide ta, ko zuwa lokacin da ya kamata a ce an mayar wa mai ita, kenan ana buƙatar ka da abu guda uku. Abu na farko kiyayewa, idan an ajiye amana a wajenka ka kiyaye ta, kar ta lalace, kar ta salwanta, kar ka sanya son zuciya a ciki ka ce za ka sauya ta, ko ka are ta, ko ka gwada amfani da ita. In na abin hawa ne ka ce za ka hau, in na kwanciya ne ka ce za ka kwanta, in na kashewa ne ka ce bari ka kashe kafin albashi, in na meye ka ce, dukka wannan ba a bukata. Daga cikin ma'anar kiyayewa akwai ka bar abin yanda yake. Ke sa hatta tsuntuwa amana ce, duk wanda ya yi tsuntuwa ya ga tsuntuwa kuma sai ya ɗauka, to amana ce. Har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'rif wika'aha wa ifasaha thumma a'rifha sana, idan ka samu wani kunshi a ƙasa na tsuntuwa har ka ɗauka kaga za ka iya wannan jigilar, to ka maida hankali ka kiyaye kalar kunshin da irin ɗaurin da yanayin ɗaurin, sai ka ajiye, sai kai shekara kana cikiya, duk wanda ya kwatanta maka ɗaurin, ya kwatanta maka ledar, ya kwatanta maka yadda kunshin yake, to kayansa ne. Kai fa kenan yanzu yanda kunshin yake da yadda ɗaurin yake yana nan a ajiye a wajenka, ko kuncewa baka yi ka ga menene ba, ita ce amana. Sannan abu na biyu, idan an danka maka amana, to ana da buƙatar kai tattalin wannan amana. Kai na farko ba za ka ci wannan amana ba, sannan na biyu za ka yi tattalin wannan amana kar wani bai faru da shi. Kar ka ɗauka wai dan kai yardadde ne ba za ka taɓa ba, to kuma za ka yi sakaci wani abu ya same shi. idan an baka amana an baka aiki haka in kai mai hakuri da kiyayewa ne to kuma sai ka ki a tsare amana daga abin da zai cutar da ita domin kai ma kar a yaudare ka kai ma kar a ha'ince ka kai ma kar a zagaya ka a ci amana shi yasa wanda ya san girman amana yana tattalinta fiye da yake yadda yake tattalin kayansa wanda ya san hatsarin amana yana ba ta muhimmanci fiye da yadda yake ba kayansa muhimmanci sannan abu na uku dankata lokacin da ya kamata a ce an dankata ba rikici ba runtu ba halin kwarai bane sai an zo karba sai ka zo kana ba da uzuri ba halin kwarai bane lokacin da aka bukaci amana to lokacin a same ta kar ka zo kana gardama kar ka zo kana ba da uzuri kar ka zo kana yane yane cikakken amini amintacce mai riƙon amana shine wanda idan aka ce kawo zai kawo to wannan shine kula shine hakikanin abin da ake nufi da kula da amana to mu'mini suna kula da amana to wai abin da ya kamace mu fa a ce dukkan wanda yake musulmi ne ya tafi da sifa ta imani haka ya kamata duk musulmi ya tafi da sifa ta imani kuma ya dace da rabo wanda Allah madaukakin sarki zai mishi tukuici da gidan aljanna Firdausi zamu zo makaranta a nan gaba to kaga in haka ne bai kamata a nemi wanda za a bashi ajiya a rasa ba bai kamata a cikin al'umma a nemi wanda za a danka masa shugabanci a rasa ba bai kamata a cikin al'umma a zo ana cikiyar wane ne ya dace ba maimakon mu zo muna fama wajen tantancewa an mana yawa har mu zo muna ƙuri'a mutanen kirki sun yi yawa sai a zo ana neman ina mutumin kirki yake cikin hadisi ingantacce cikin al-adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata daga cikin alamomin tashin alkiyama shine a zo ana irga masu amana idan ana so a zo a bada amana sai a dinga cewa sai dai gida kaza ko sai dai anguwa kaza ko sai dai wani to ga kuma siffa ce ta mu'minai to sannan haka alƙawari walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un in ka zama mai kiyaye amana to ka zama mai kiyaye alƙawari yarjejeniya in an kulla da kai an tsayar da magana an kulle yarjejeniya da kai wancan ya sarayar da wani haƙƙinsa ya sadaukar da wani haƙƙinsa saboda wannan abin da kuka kulla sannan kai ma ka sarayar da wani haƙƙinka saboda wannan abin da kuka kulla to ku ba wannan kullun naku muhimmanci wannan shine alƙawari dan haka zaka kai mun zan biya ka zan kai ma zaka biya ni shikenan ina bin ka bashin biya kai kana bina bashin kaiwa to kowa ya cika alƙawarinsa zaka kira mun zan biya ka na amince kai ma ka amince zuwa lokaci kaza kowa ya cika alƙawarinsa zaka dinka mun zan biya ka akan kaza shikenan na amince kai ma ka amince to zuwa lokacin kowa ya cika alƙawarinsa in an kulle yarjejeniya aka gina ta akan wani haƙƙi to aga girman wannan haƙƙi to haka alƙawarin Allah kamar yadda bayi suke da alƙawari a tsakaninsu haka Allah yake da alƙawari da bayinsa shi ma Allah mun yi alƙawari da shi Ubangiji ta'ala ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
الله يتي أبنجدنك تنلوك تند أبنجدنك يدوكي القوري دقاء أن آدم وتوسك قل ليرجيجينيا دقاء أن آدم wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisi ingantacce cewa da Allah subhanahu wataala ya kammala kirar annabi Adam sai ya shafi gadan bayansa tunda asali halitta tana fita ne daga gadan baya daga kashin gadan baya sai ya shafi gadan bayansa sai ya zama dukkan wanda za a halitta a tsatsan annabi Adam sai da ya bayyana duka kana nan ina nan sai Allah madaukakin sarki ya kulla yarjejeniya tsakanin mu da shi yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba mahalicinku mamallakinku mai gudanar da al'amuranku qalu bala dukkan muka amsa muka ce kai ne ubangijinmu mala'iku da suke hallare suka ce shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin mala'iku suka ce to mu shaidu ne kar a dawo alkiyama ku ce ba ku san an yi haka ba amma tare da haka sai Allah yana turo manzanni a tuna mana yana turo manzanni da littattafa a tuna mana a gaya mana gashi alqur'ani kamar aka rubuta a ciki an ji zaka iya mantawa abu ne da aka yi an shafa ka fito ko a haifar ka yanzu da aka yi ai abin da ya faru kana yaro baka sani ba baka san suwa suka zo sunanka ba baka san suwa suka zo sunanka ba baka san yaya akai kaza yaya akai kaza baka sani ba amma an yi kuma cewa ba a yi ba wannan girman kai ne da taurin kai da kifadi an yi don haka sai Allah ya aiko masu tuna mana da wannan alƙawarin saboda kar ma ranar alkiyama mu je mu ce ba mu san zancen ba sai a ce alam ya'tikum nadhir me tuni da jan hankali bai zo muku ba sashin da haka tsakaninmu da ubangijinmu mahalicci akwai alƙawari da yarjejeniya ta cewa shi ne ubangijinmu mun yarda da haka za mu bauta masa shi kadai muna da wannan alƙawari da shi wannan alƙawarin kuma shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to shi kenan mu yanzu ya halicce mu haƙƙinsa da ke kanmu ya halicce mu haƙƙinmu da ke kansa ko haƙƙinmu da ke kansa ya halicce mu haƙƙinsa da ke kanmu za mu bauta masa wannan shi ne alƙawarin shi ya idda nasa yin sauran mu mu idda namu shi kenan sai Allah ya ɗaukan mu kansa in kuma mun yi haka to ya sake ɗaukan mu kansa wani haƙƙin shi ne zai biya kuma a baka jari a sayi kayan a wajenka a kuma baka riba to wannan sai Allah inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna da haka Allah zai biya da aljanna wannan yarjejeniya ce to Allah shi la yukhliful mi'ad ba ya kare alkawari ومن أوفى بعهده من الله باب وان ديك الله تك القوري لا كرم كريا وان القور مكما دك بانغري وان القور تكان مد الله كنا القور تكان مد باين الله دك تكان مد هو يجي يد أبن دي دوك هو يجي يتك أبن دي قلة wannan shine halin mu'minai Allah yake su ne waɗanda amanoninsu da alƙawuransu suna kula da su suna kiyaye su har su kai su zuwa ga bukata kenan wanda ya zama mai cin amana to bai zama daga cikin mu'minai ba wanda yake kariya alƙawari bai zama daga cikin mu'minai ba ba shi da garanti ba shi da garanti ba za ka ba za a ba shi awon yi lafiya ba ba za a je a wajensa a samu yadda ake so ba ba za a yarjejeniya da shi ta kwana uku ya cika ba ta sati daya ya cika ba ta wata daya ya cika ba wasu za su baka mamaki wallahi abin haddarasar kunya a ɗau dukiya a danka wa mutum ya wulakanta ta ya ci amana ya yi gaggawar arziki ya yi shi da zuci a kulla alkawari da mutum kwana biyu kwana uku sati ɗaya wata ɗaya amma ina ba abin da zai yi to irin wannan munanan halaye munanan ɗabi'u ba na mummunan ƙwarai ba ne ba Allah ka tsare mu sai Allah ya ce والذين هم على صلواتهم يحافظون الله yake kuma sune wadanda suke kiyaye sallolin su ala salawatihim yuhafizun yuhafizuna suna kiyayewa ala salawatihim akan sallolin su kun ga sifa ta farko an fara da maganar sallah a sifa ta karshe an kare da maganar sallah sai dai a can siffa ta farko za ku ji sallar ɗaya aka ambata a wannan siffa ta ƙarshe kuma sai aka ambaci salloli saboda a can siffa ta farko sallar ba ita ake nufi ba khushu'i ake nufi khushu'i kuma a cikin kowace sallah iri ɗaya ne don haka idan an ambaci sallah ɗaya ta wadatar duk mai khushu'i a cikin sallar asuba haka zai yi a zahar haka zai yi al'asar haka zai yi a maghriba haka zai yi a isha haka zai yi a farilla haka zai yi a nafila don haka sallah ɗaya ta wadatar a buga misali da ita a siffar khushu'i nan kuma da aka ce salloli yanzu kuma ana nufin sallar ne ita kanta domin ko da khushu'i idan babu kiyaye sallah khushu'in ba zai amfani ba kaje ana cewa ai wane in har ya ga dama zai yi sallah in kaga sallah sai ka rena taka amma sai dai kan ya tashi yin sallah kan ka ga yana sallah kuma sai a hankali to kaga banzar khushu'in nan sa banzan iya sallah tunda bai kiyaye ta ba ko kuma ga kiyaye sallah amma ba khushu'i a ce wani korin kuka rike za a ga yana sallah amma cikin minti ɗaya da rabi ya gama a zahar har ya gama nan da nan to kaga an shaide shi da kiyaye sallah amma kuma babu khushu'i ba nutsuwa ita ma ba za ta yi amfani ba sai an haɗa biyu sai ka ɗauko siffar farko ka haɗa da siffar ƙarshe khushu'i da kuma kiyayewa da aka ce salawat salloli saboda a nuna maka cewa sallah ba ɗaya ba ce sallah farillar ma biyar ne sannan banda farilla akwai nafilfili shi kansa kiyaye nafilfili ƙarin daraja ne ƙarin martaba ne ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اكن حديث قدسي الله تعالى yace bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafila har sai na so shi daka in ka kiyaye farilla farillan nan guda biyar to kai kokari ka kiyaye nafilfili ma ka kiyaye nafilfili ka kiyaye kokarin samun sallar jana'iza matukar kana da iko samun sallar idi samun sallar roƙon ruwa samun sallar tsoro samun sallar kisfewar rana ko kisfewar wata samun rawace sallolin nan da suke makwabtaka da sallolin farilla kiyaye shafa'i da wutri kiyaye rakawa'i biyu na alfijir kokarin yin walaha gaisuwar masallaci idan dalili ya kama ka shiga masallaci zaka zauna da sauransu na filfili idan ka kiyaye to kana karawa kanka daraja da martaba ita sallah duk sanda mutum ya karata duk sanda ta kare shi والذين هم على صلواتهم يحافظون مؤمنين سولي وده سكي كي عي صلولون باسا واسا دا صلى اما ما سوا واسا دا صلى سكي برن تا سكي واسا دا اتا سوني چن قسن قرشن القرآن الله تعالى كتوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بنن نركون عذابا ga masu sallar da suke rafkana daga salloli ba rafkanuwa a cikin sallah ba rafkana daga sallah shine mutum hidimar gabansa ta sha kansa har bai yi sallah ba shine rafkana daga sallah Allah ya kira abun rafkana saboda dukkan wanda hidimar gabansa ta sha kansa har ta mantar da shi sallah har ta rikitar da shi sallah to wannan babu abin da ya kamace shi na suna kamar a ce masa rafkananne kwaɓaɓɓe marar lissafi wani ci gaba kake nema da zai manta da kai sallah wani irin alheri kake nema da ya wuce sallah wace albarka kake nema da ta wuce albarkar da ke cikin sallah so dukkan wanda ya tafi neman alheri ko ya tafi neman albarka ko ya tafi neman karuwa a bayan ya watsar da sallah to rafkananne ne kwaɓaɓɓe ne marar basira ne sahuhu shi yasa aka ce allazina hum an salatihim sahun wanda suke rafkana daga sallolinsu mu'mine na ƙwarai suna kiyaye salloli kiyaye salloli ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko shine dorewa akanta ba za a ce kana kiyaye sallah ba in ka dore kana yin sallah ba indai kana fashin sallah a ce a rana za ka yi uku biyu ba su samu ba ko a sati za a samu sallolin da baka samu kai ba sallah tana kubce maka ta tafi kenan baka yi ta ba to wannan baka zan me kiyaye sallah lamba ta daya na kiyayewa shine muwazaba dorewa kai ba tsallake ba fashi duk mai fashin sallah duk mai tsallaken sallah ba shi da bambanci da arne ku ji ina gaya muku yara sabbin balaga duk mai tsallaken sallah mai fashin sallah ba shi da bambanci da arne kar ma ya ce wani arne ga shi a gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara dama abin da ke tsakanin mu da su ya raba mu sallah ne tsaida sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta musulmi baya zama musulmi sai in yana sallah ko an haife ka a gidan musulmai ko a gidan malam ko gidanku akwai masallaci ko akwai allo ko akwai gafaka ta alqur'ani ga kanan dan musulmi ƴaƴan musulmai in dai baka sallah to in kowa a gidan musulmi ne kai dai arne ne kai kafiri ne duk wanda ya muke koma ga Allah baya sallah ba abin da za a lissafa masa wuta kawai ko irge ba za ba abinda za a dora a mizanin mutum a auna baya sallah me za a dora awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace farkon abinda za a yi hisabi wa bawa da shi ranar al-qiyama na aikin sa shine sallah idan sallar ka tayi kyau to sauran ayyuka duka za su samu awu idan aka duba aka ga ko sallah ba ka yi to ai tunda ba ka sallah kai ba musulmi bane to duk abin da kai da sunan musulunci ai ba karba ba ai wanda ba musulmi ba shi da lada a lahira fa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abin da duk suka aikata na aiki kafirai Allah zai ce haka za mu tunkare shi mu maida shi kura shi kakkiya ba zai amfani komai ba saboda akan musulunci ne ake gina ibada ra'sul amri al-islam ra'sul amri al-islam kan lamari shine musulunci idan aka ce ba musulunci ba abin da za a rubuta mana lada jama'a an fahimta so wannan sallar ita ce madaurin addininka kuma ita ce tikin ibadunka shi yasa aka ce ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah haka yazo a hadisi kan lamari shine musulunci amud ginshiki kuma da yake tokarewa ya rike musuluncin shine sallah amud gofa pila musulunci yana sama shine kai amud ginshikin da ya rike shi kuma as-salah sallah rumfa za ta tsaya idan an karye gofa idan gofa ta fadi rumfa za ta tsaya rushewa za ta yi to idan babu sallah musulunci mutum rushewa zai yi in ba musulunci kuma baka da littafin da za a rubuta maka lada don haka wajibi na farko ma'ana ta farko ta kiyaye salloli shine dorewa ana yi banda fashi banda tsallake Allah bai yadda da fashi ba bai yadda da tsallaken sallah ba biyar din jiya daban na yau daban na gobe daban ba abin da ya hada buri da gada kar kai tsammanin jiya kayi biyar ka dauka cewa yau ba sai kayi biyar ba ko yau kayi biyar ka dauka cewa gobe ba sai kayi biyar ba a'a kullum biyar din nan ba fashi kuma ko ɗaya babu rage nawa kake bi Allah da har zaka ga sallah biyar ta maka yawa ka biya ido ne ko ka biya kunne ko ka biya hannu ko ka biya kafa ko ka biya hanci ko ka biya ciki da uwar hanji wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar Allah ya ce in za ku irga ni'imomin Allah akan ku ba za ku iya irgawa ba ku gwada irgawa ba za ku kididdige yawan su ba amma dan adam mai yawan zalunta kansa ne kuma mai butulci mai butulci da haka menene kake gani za ka yi wa Allah rowa bayan Allah ya gama maka komai har ka dinga jin an matsa maka a rana sau biyar sai ka yi rage amma hakan ka je kana bautawa da ba su halicce ka ba kana sunkuyar da kai kana ƙasƙantar da kanka kana tozarta kanka akan dubu biyu ko dubu biyar ko dubu uku ko dubu ɗaya ka mayar da kanka bawa a wani waje amma ga wanda ya ma komi bai nemi komi a wajenka ba sai sallah biyar a rana amma baka da lokacinsa ka je a aikin dubu biyu ka tsallake sallah ba ka yi ba ka je a wasan banza ka tsallake sallah ba ka yi ba kana ƙwallo aka yi la'asar ba ka yi ba aka yi magariba ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba aka zo isha an je an saka muku kallon ƙwallo da Barcelona da Madrid ƙarfe bakwai saura aka sa muku a talabijin ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba yanzu isha ba za ka yi ba hankalinka ya koma kan ka je ka ga yadda za ta kaya har ƙarfe 11 kuna ginin talabijin kuna ihu ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba ba ka yi isha ba me sunanka ga talauci ya dame ka ga ƙarancin sutura ga fushin iyaye ga karancin abin da zaka ci, ga damuwar rayuwa, ga zaluncin shugabanni, baka mai da hankali ka ji da komai daga cikin matsalolinka ba. Sannan kana hadawa kanka kashi tsakaninka da Ubangijinka. Kaga babu kyakkyawar rayuwa. Ba kyakkyawar rayuwa. Ke sa sai mutum ya tashi ya rayu, ba zai iya tsinana komai ba saboda ya tarwatsa rayuwarsa tun daga tushe. Tun baka je ko ina, baka tashi akan kashinka ba. Ka tsaya kai wa kanka gata. A kiyaye sallah. Sannan na biyu, daga cikin ma'anar kiyaye sallah, yinta akan lokaci. Yinta akan lokaci. Yaushe ake yin azhar, yinta da azhar. Yaushe ake yin la'asar da la'asar, yinta da la'asar. Yaushe ake yin magriba da magriba, to yinta da magriba. Yaushe ake isha da isha, to yinta da isha. Yaushe ake asuba da asuba, to yinta da asuba ba da hantsi ba. Yinta da asuba ba da hantsi ba. Kai ne kullum ba za ka yi sallah ba sai da hantsi. Ke ce kullum ba za ka yi sallah ba sai da hantsi. Sai rana ta fito. Ko ba za ka yi la'asar ba sai bayan magriba. Yana sallolin baya fashi, amma sai lokacin da ya ga dama yake. To ba za a karɓa ba. Duk wanda da gangar ya bar la'asar sai da magriba ta yi, in yayin ba za a karɓa ba. Duk wanda da gangan ya bar asuba sai da rana ya yi, ba za a karɓa ba. Domin Allah ta'ala cewa ce, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lallai sallah ta kasance a kan mummunai wajibi ne mai lokaci. Kitaba ay fard, wani wajibi ne mawqut wanda aka yi masa lokaci. Aka turo mala’ika Jibrilu ya zo ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah kwana biyu. Jibrilu ya yi yana safara kwana biyu, sai da ya zo sau goma. Sau goma, yau ya zo sau biyar, gobe sau biyar. Ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah a aikace. Kowace sallah ya zo masa a farkonta ya ja shi sallah. Ranar farko ce nan, washe gari kowace sallah ya zo masa a ƙarshen lokacinta bakin boda ya ja shi sallah. Da ya gama sai ya ce da shi, baina hazaini waqtu, tsakanin lokacin jiya da lokacin yau a nan lokaci yake. Kuma sai kai yanzu kawai ka zo ka an riga an yi wa sallar lokaci, an mata dungu da dungu, kai kuma ka tsallakar da ita kuma ka ce a karɓa. Aina aka taɓa haka? Aina aka taɓa haka? Kiyaye ta akan lokacinta, yin sallah akan lokaci yana daga cikin kiyaye salloli. Sannan ma'ana ta uku ta kiyayewa shine yin ta yadda aka ce a yi. Yin ta yadda aka ce a yi ta. Idan ka ɗore akan sallah ba ka fashi ma, sannan kana yi akan lokaci ba ka fita daga lokaci, to sai ka zo kana yin ta yadda aka ce a yi ta. An karantar da yadda ake sallah. Akwai siffar sallah a hadisai, akwai siffar sallah a fiqhu. Littattafan hadisai sun zo da siffar sallah, littattafan fiqhu sun zo da siffar sallah, kuma babu saɓani a tsakaninsu wani mai girma. Sallah dai ita ce sallah da siffofinta nan. Idan ba a kan haka kake sallah ba, to tamkar ba ka yi ne. Akwai wani hadisi shahararre, kun san da shi, ana yawan maimaita shi. Wani bawan Allah mutumin ƙauye ya zo shi masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai ya yi kyakkyawan dace annabi yana nan sallallahu alaihi wasallama. Ya wuce masallaci ya je ya yi sallah a cikin masallaci. Yana shiga ya fito, zai wuce annabi sallama ya ce, bawan Allah ko ma ka yi sallah ba ka yi sallah ba? Ya ce, ya ma'aikin Allah na yi sallah. Sai ce, ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba? Ya ce, yanzu daga sallah nake. Ya ce, nace ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba? Ya koma ya je ya sake sallah. Ya zai wuce ya ce, kaga, nace ka je kai sallah fa malam ba kai sallah ba nan ma zai yi gardama aka matsa masa ya koma ya je ya saki ya fito zai tafi annabi alaihi salatu wassalam yace har yanzu fa ba kai sallah ba yace ya ma'aikin Allah ba zan iya wata daban ba abinda na iya kenan anan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to tsaya ka ji nan gaba idan ka tashi za ka yi sallah ka fiskanci alqibla sai ya fara kwatanta masa sai ya fara siffanta masa kai kaza kai kaza kai kaza har sai kai kaza kai kaza har sai kai kaza har sai ka nutsu har sai ka daidaitu har sai ya karanta masa raka'a guda cif yadda take yace ka je kai ingani yaje ya saki sallah kamar yadda aka karantar da shi to a lokacin ne yayi sallah ya samu fast ya wuce to abin lura anan shine wadancan salloli guda uku da yayi ana ce masa bayyi ba kenan fa tunda haka yake yi duk sallolin da abama bai ba bai ba to akwai wadanda da yawa suna yin sallah amma ba sa sallah suna yin ta aikace amma ba ta yi ba a shar'ance saboda ba sa zuwa da rukunan ta cikakku ba sa zuwa da wajiban ta cikakku suna barna a cikin sallah suna yi mata koton kaza to sai mun je mun koyi yadda ake yin sallah sai mun cire gaggawa daga cikin sallah to waɗannan abubuwa guda uku sune za su hada maka kiyaye sallah dorewa ana yi akan lokaci da kuma yin ta ala wufqi shar'i yin ta akan karantarwar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah mana idan aka yi sallah wata daban ba irin wacce ya koyar ba to ba sallar da Allah madaukakin sarki zai karba bace ba da fatan an fahimta to wannan shine walladina hum ala salawatihim yuhafizun sune wadanda suke kiyaye sallolin su Allah ka sanya mu cikin masu kiyaye sallah sai Allah ya ce ubangiji ta'ala yace ulaika humul warithun to waɗancan da aka lissafo muku ana nufin waɗannan alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون وأنن دعك للساف ومكو الله يتي وأنن سوني مقادة سوزا أبا وقادو شيني سوني مكسوزا أبا قادو gadan me alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun sune magada wadanda za su gaji alfirdaus gidan aljanna na kololuwa gidan aljanna na fice shine alfirdaus mafi darajar gidan aljanna alfirdaus hum fiha khalidun za su shiga cikin aljannar firdaus su dawwama a ciki saboda su sufata da sufofin nan to Allah madaukakin sarki yayi wa waɗannan mummunai da tagomashi kuma shine rabon da yake sun yi rabo sun dace da abin da ake nema shine gidan aljanna an gadar musu tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya itace wannan dai aljannar itace wacce muke gadar da duk wani wanda ya kasance mai tsoron Allah ne daga cikin bayinmu تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله جاكم ونن إتتي الجنة دا أورثتموها أكا قادر مكو إتا بما كنتم تعملون سندا أيك دوكا سنجكونا أيك تاوى أن قادر مكو إتا ذاك الجنة تازما مقوما أنن Allah madaukakin sarki yace gadon na Firdausi gidan aljannar Firdausi gida ne na musamman yazo cikin hadisin Abu Huraira hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza sa'altumullaha fasaluhu alfirdausa idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi Firdausi fa innahu awsatul janna domin Firdausi ita ce aljanna mafi daraja mafi falala shine awsat ba ana nufin ta tsakiya ba ana nufin aljanna mafi falala mafi daraja wa a'la aljanna kuma ita ce mafi kololuwa kaga in kace awsat ta tsakiya in kazo kololuwa kuma sai daliban ka su nemi karin bayani wa fawqahu arshur rahman sannan kuma as-saman firdausi anan al'arshin ubangiji yake kaga kenan ɗan aljanna firdausi sune suke makotaka da al'arshin sarautar Allah daga su kallo ya kai wa minhu tafajjaru anharul janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma daga aljannar firdausi ne koraman aljanna suke samun ruwa daga asalin supply na ruwa daga firdausi ne duk wata aljanna da ake kai mata ruwa to ruwan yana tafowa daga Firdausi ne daga wajen ku ne asalin water resources din yace don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roki Allah Firdausi ko ba washe cin zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki al-Firdaus suna ne na aljanna al-Firdaus akan sa sunan yaya mata Firdausi ko amma sai kana cewa Firdausi Firdausi haka zaka ana cewa Firdausi Firdausi haka yake an gane hadisi yazo daga Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Umar Rubay'a bint al-Barra wa hiya ummu Haritha ibn Suraqa atatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ita wannan mata da ake ce da shi da ita Umar Rubay'a ta zo wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama tace ya nabiyya Allah ya ma'aikin Allah ألا تحدثني عن حارثة بذاك بان العباد من حالي حارثة يكي تكبا وكان قتل يوم بدر حارثة كما أنكش شيء أياك بدر أصابه سهم غرب ماشي يا سامي شباطن قوت إنا بني با فإن كان في الجنة صبرت يا ما يكين الله إذن حارثة ينا الجنة سينا حقرا نكون تدى حنكلنا وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء ya ma'aikin Allah idan kuma yana wani hali ba aljanna ba nayi ta kuka kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya umma haritha yace kin ga mama haritha innaha jinanun fil janna ai abin da ya samu ba aljanna ɗaya ba aljannatai ya samu cikin aljanna wa inna ibnaki asaba al firdaus al a'la danki yayi babban rabo ya dace da al-firdaus al-a'la ya dace da al-jannal firdaus mafi kololuwar aljanna dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kirari wa al-jannal firdaus da irin wannan kirari da muka cikin wannan hadisai ma'ana dai Allah subhanahu wataala yana fadaitar da mu'minai wannan gida wanda yake gidan ta goma shi gidan alfarma gidan daukaka gidan daraja gidan da annabawan Allah da manzanni suke gidan aljannal firdausi idan za kai fata kai fatar mahada da annabawan Allah da manzanni da kuma salihan bayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muke daidai abin da naku sure Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله